Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a kodi yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa shugabannin kasashen Afrika na ci gaba da halartar wani taro na kasa da kasa a birnin London na kasar Ingila da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen bunkasa sha'anin ilimi a kasashe masu karamin karfi. Za mu ji abin da masana ilimi a Jamhuriyar Niger ke cewa game da wannan taro. A Najeriya kuma yayin da ƴan bindiga dadi ke ci gaba da yin garkuwa da daliban da suka sace a jihohin Niger da Kebbi da kuma Kaduna, masana tsaro a kasar sun bayyana hanyoyin da suka kamata a bi a wannan al'amari. Idan mun koma Jamhuriyar Niger kuma za a ji dalilan da suka sa ake yawan samun ƴan gudun hijira a yankin Maradi. Sannan za mu sake komawa Najeriya mu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa game da matakin da gwamnatin babban bankin kasar ya dauka na dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji tare da janye bada lasisi ga masu neman buɗe sabbin guraren hada-hadar kuɗi. Akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridan Ghana, amma dukkanin su sai an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa wanda ya riga ya halaka Amurkawa sama da 611. Ranar bikin tunawa da samun yancin kan Amurka a farkon wannan wata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da nasarorin da kasar ta samu wajen shawo kan coronavirus. Amma yanzu ya ce yana duba yiwuwar buƙatar ma'aikatan gwamnatin tarayya su fiye da miliyan 2.1 su yi rigakafin, kuma zai kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hancin idan zai ziyarci sassan kasar da ake samun ƙarin yaduwar annobar. Yanzu Amurka na samun mutane fiye da 60,000 a duk rana da ke kamuwa da coronavirus a cewar gwamnatin kasar, ƙari daga mutum 12,000 da aka samu a duk rana a watan Yuni. Nancy Pelosi, shugaban majalisar wakilan Amurka da 'yan Democrat ke da rinjaye, ta sake maido da matakin sanya takunkumin a majalisar. A jiya Laraba, Baitul Malal Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari 8 da ke karkashin cibiyoyin leken asirin shugaba Bashar al-Assad bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama akan fursunonin siyasa da wasu da ke tsare. Ma'aikatar ta kuma sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin Siriya guda 5 da ke kula da waɗannan cibiyoyin tsare jama'ar. Sanarwar Baitul Malal ta ce gwamnatin Assad ta kaddamar da mummunan yaki akan jama'ar Siriya, inda ta kulla dubban 'yan kasar da ke nema a yi garan bawul da kuma kawo sauyi. A cikin su an azabtar da akalla mutum 14,000 har lahira. Sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutane fiye da 13,000 suke ba, ko kuma kawai jami'an tsaron Siriya sun kulle su a cewar rahotanni. Haka kuma ma'aikatar ta sanya takunkumi akan wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira Ahrar al-Sharqiyya da shugabannin ta biyu saboda keta haƙoƙin farar hula. Ma'aikatar shari'a Amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben kasar na shekarar 2020 ko tunanin yin hakan, da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya sabawa kariyar gwamnatin tarayya akan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin. Gargaɗin na zuwa ne yayin da 'yan Republican daga jihar Arizona ke ci gaba da sake yin nazarin kidayar kuri'un da aka kada a shekarar 2020 a ƙaramar hukumar mulkin jihar mafi girma, yayin da shugabannin jam'iyyar Republican a wasu jihohi hudu da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe, inda shugaba Biden ya kayar da tsohon shugaba Donald Trump, ke irin wannan ƙoƙarin. Sake nazarin kuri'u bayan zaɓe abu ne da ya daɗe a tsarin zaben ƙasar wanda jami'an zaɓe kaɗai ke yi, amma sake nazarin zaben shekarar 2020 da ya janyo hankalin ma'aikatar shari'a baya bisa ƙa'ida a hukumace, kuma 'yan Republican abokan hulɗar Trump da suke zargin an tafka maguɗi a zaben shi ya sa Trump ya kasa samun wa'adi na biyu su ne ke wannan ƙoƙarin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar adawa kasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba a fadar White House don tattaunawa akan batun demokradiya da haƙoƙin bil'adama a kasar da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. A wani sako da ya rubuta a Twitter bayan ganawar, Biden ya bayyana cewa na samu damar ganawa da Tikhanovskaya a fadar White House da safiyar yau. Amurka na goyon bayan jama'ar Belarus a kokarin da suke yi na kare demokradiya da haƙoƙin bil'adama. Tikhanovskaya ta kira ganawar mai kyau kuma ta ce ta ji a jikinta Amurka na goyon bayan Belarus. Tun bayan da aka sake zaben shugaba Alexander Lukashenko, wanda kasashen yammaci da yawa suka kira zaben maguɗi a watan Agustan bara, Belarus ke fuskantar rikicin siyasa. Rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen China Wang Yi ya matsawa shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan da su zara hannunsu akan duk ƴan ta'adda, ciki har da kungiyar da ke adawa da China ta ETIM a lokacin wani taro da shine mai masaukin baki. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce mataimakin shugaban siyasar Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, wanda ke jagoranta ofishin kungiyar a Qatar, shine ya jagoranci tawagarsa mai mambobi tara a wajen ganawar a arewacin birnin Tianjin.
Toma da labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da birnin London na kasar Ingila, inda shugabannin kasashen Afrika ke ci gaba da halartar wani taron kasa da kasa da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen bunƙasa sha'anin ilimi a kasashe masu karamin karfi. Shugaban kasar Jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum na daga cikin mahalarta wannan taro. Hakan yasa abokin aikin Musulmi Muni Barma ya nemi jin matsayin kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi a kasar ta Niger kan tasirin da wannan yunkuri zai yi wa fannin ilimi a nahiyar Afrika. Malam Ilyas Al-Husaini shine shugaban gamayyar kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi ta ASO EPT.
Kusan tafiyar da ilimi sai da kudi ake yin shi shima. Don shine shi wannan taro, duk kasashe wanda namu suke da program mai kyau na tafiyar da ilimi cikin ƙasa, in aka tara wannan kudi saboda kowa zuwa ne yake yi, ƙasar Faransa, ƙasar Alman, ƙasar Canada, ƙasar America da su ma kungiyoyi masu hannun juna su suke tuni na sa miliyar haka za cikin shekara haka za, wannan kudi an gama su sai a lallafa su. Idan lalle kudi suka haɗu kuma ƙasashen namu ya zamanto program ɗin su mai kyau ne na ci gaban ilimi ne, a gani na in dai aka yi aiki da kudin nan da kyau za a ma mu shannin lakwal horo, za a gina kasusi, muna iya gusawa kaɗan saboda babu kudi ba a yin kalas, in babu iya kudi ba a yin horon mu shannin, in babu kudi babu abin da ake iya yi.
Ta ina kake ganin ya kamata a soma tunkarar waɗannan matsaloli?
Mun gaye shi kullum nan wajen mu a so ya fete ana so a cimma wannan guri. Shi Mushan Lakwal da ka gane shi shi yake tsaka wannan abu, shi yaka ba yara ilimi. Mushan Lakwal ya kamata a diba deja an auna su kowane musulmi an san matsalolin da gare su. Ya kamata a diba, muna da ekol normal da yawa sun kai wajen 12 a wanda suke kula da musulmin primary. In an bai ta secondary su ma muna da lokaloli kamar su ekol normal superior, muna da sauran university wanda yau suna horon musulmin lokal. Kamar cikin ba kasu wannan a ba su horo mai kyau zuwa kwana 45 zuwa wata biyu su gane yadda ake ba da ilimi na program din Niger. In aka kare wannan an tabbatar da sun horu da kyau, a gina kalasosi masu kyau, mushannin a ƙara musu albashi mai kyau. Kun san a da ƙasar mu Niger ba kowa yake zama mushan lakwal ba, sai ma wanda ya zama na fara na biyu na uku bayan British yaka zama mushan lakwal. Amma dai yanzu abin ya zamanto kowa ne yake zuwa neman cin abinci kamin in samu wani abu. Amma dai ya zamanto an gyara musu albashi mai kyau, za ka gani kowa yana gudu da ilimin ka haika su iwa kusa ta ɗaya zama mushan lakwal can ne adda kwai abu, sai ga abu ya zamanto mai kyau. A gani na wannan abin da na zana maka, in aka yi su aka zamna da kuɗaɗen da za a samu aka yi wannan abun za a ganin abun haske cikin nan da shekaru kaɗan. Akwai kuma wani fanni wanda shugaban ƙasa ya mai yadda shi banta zama mu shi kai shi wanda ya za a kula da kiyamarci. Shi ma wannan abu ne mai kyau. Ko da yake yau ba mu je wannan taron ba tun jiya abokan aikin mu masu hannu da su sun aiko muna sabuwoyi wanda suke so su ji ko a gaya ma shugaban ƙasanmu a can. Don kuma mu ma mun ba su amsa a fannin email mun gaya musu ba ga yadda lokacin Nijar take tafiya ga yadda mu a ganin mu an yi shi abubuwan za su ci gaba.
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda a yayin da ƴan bindiga daɗi ke ci gaba da yin garkuwa da ɗaliban da suka sace a jihohin Niger, Kebbi da kuma Kaduna al'amarin na ci gaba da tayar da hankali. To shin yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da wakilin muryar Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Gezu ga kuma abin da yake cewa.
Wato dangane da wannan abin da kai tambaya a kai, waɗannan yara waɗanda ake riƙe da su a wato cikin dazuka wanda suke hannun masu aikata waɗannan laifuka, dukkanin jihohin da suke an san inda suke, an san hannun wa suke, kuma wato hukumomin jihohin za su iya karɓo su matsawar sun shirya da gaske suke yi. Ai gwamnatin jihar Katsina ta san abin da ta yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta karɓo yara a makarantar wato ƙanƙara waɗanda aka kame. Hakan nan gwamnatin jihar Zamfara ta san abin da ta yi ta karɓo yara waɗanda aka kame a wato makarantar Jengebe. Sannan ita kanta gwamnatin jihar Niger ta san irin abin da aka yi aka karɓo wato yaran da aka kama a Kagara. Sauraka waɗannan yara na makarantar Salihu da ke Tegina da kuma yaran Bethel waɗanda aka karɓo su 28 a ciki da kuma sauran guraren da ake ta kai hare-hare ga yara na a makarantu da yaran da suke a rike. Idan gwamnatoci sun koma dukkanin waɗanda ake wanda ake aikata waɗannan laifi, dole ne sai an yi abin nan da ake cewa wato a ba sani babu sabo, amma ba irin tafiya wacce ake ta baba na daka gemu na waje ba. Domin gwamnoni suna yin alƙiblar su daban, hukumomin tsaro suna alƙiblar su daban, sannan kuma gwamnatin tarayya tana abin da take yi daban. Kuma mun ji daga bakin ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya sha faɗa cewa wato waɗannan masu aikata laifi sun san inda suke, sun san masu ɗaukar nauyin su, kuma sun san matakan da za su ɗauka a kansu. Sannan ko jiya mun ji gwamna Nasiru El-Rufa'i ya ce jami'an tsaro suna can cikin daji suna ba'artabu da waɗanda suke aikata waɗannan laifi. To amma tambayan da nake yi shi ne wane dajin ake? Kuma a dajin na sha faɗa akwai mutum hudu. Akwai masu aikata laifi, akwai masu zaman kansu waɗanda ba laifi suke ba, akwai masu ice, akwai masu gawayi. To wa ake kashewa a ciki? Saboda haka in ana son a karɓo waɗannan yara, dole ne a koma a yi mu'amala da tsari, a dubi manufa da yadda ake gudanar da al'amuran tsaro irin wanda aka saba na cikin gida, wanda aka saba aka daɗe ana amfani da shi, sannan kuma a yi amfani da rubutaccen tsari wanda yake zuwa daga hukumomi.
To har yanzu dai muna kan batun abin da ya shafi tsaro, amma a wannan karo a jamhuriyar Niger, inda a wata hira da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da magajin garin gidan Rumji da ke a yankin Maraɗi Usman Ɗanbuga, ya bayyana dalilan da suka sa ake yawan samun 'yan gudun hijira a yankin na Maraɗi.
Lalle kamar yadda kusan kowa ya sani, nan na kusancin iyakanmu da makwabta na Nigeria akwai ɓarai waɗanda ke zowa a cikin gari su hirgitar da mutanen gari sannan su kwashi dukiyarsu. Da lokacin nan da sanduna ne suke zowa su ɗibga ma mutane kashi, su sa mutane su tattaro dukiya bisa shi musamman ƙanana da manya su tai da su, har suka kai suna wara mata shaka da sabon arme da kuma 'yan mata waɗanda sun kai arme amma Allah bai kawo armen ba, suna ɓata su suna musu komi da komi. To wannan abu sai hirgitar da jama'a. Ana nan har suka fara samun bindigogi irin waɗangana maƙeran gargajiya. Mutanenmu ba su saba da wannan hitina ba ta tashin hankali. hankali musamman jan karar bindiga sun ji karar bindiga har suka kai suna ganin ana halbe mutum gaban su suna haduwa da yahuta don ku gaba ɗaya sai suka hirgita har yanzu sun kai sun samu mayyan makamai sai muka la'akari da cewa kamar ta hanya gidafin din nan ne da suke suka mutum su tai da shi sai su ce a ba da kudin hasa to wannan al'amari shine yasa duka garuruwan nan na bakin iyaka waɗanda an talautar da su hede zato bakin iyaka da can waɗanda suke rufe Nigeria da waɗanda suke rufe Niger don shine yasa sai suka gudano suka zo suka tsirar da rayuwarsu ana inda kwanci hankali ta samu in ka diba tun daga garin Dandela abinda ya zo su dan Kano su Chadi su dan Manima gidan Sori da Tsibiri to waɗannan garuruwan ne wanga tashin hankali ya shawa shine yasa mutanen sai suka gudano suka yi nan arewa inda suke ganin faro ya hi tabbatuwa
to za mu sake komawa Najeriya inda gwamnatin babban bankin kasar Godwin Emefiele ya bada sanarwar dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji tare da janye bada lasisi ga masu neman buda sabbin guraren hada-hadar kudi amma kwararre a fannin tattalin arziki Shaibu Idris Mikati ya bayyana wa wakilin murya Amurka Abuja Madina Dauda cewa umarnin bai yi ba akwai abin dubawa ga dai yadda hirar ta su ta kasance
kamar shekaru 22 ko da 5 da suka wuce kasar Najeriya ta wayi gari ta yanke hukuncin cewa babban bankin Najeriya zai rinka ba wasu kamfanoni dama su sai kudaden kasashen ƙetare don su sai da ma 'yan Najeriya masu buƙatan sayan waɗannan kudade a lokacin da aka yanke wannan hukunci ina tsammanin muna da kamfanoni kamar 78 ne zuwa guda 100 kafin ka ce kobo bayan kamar shekaru 5 zuwa 6 kamfanonin nan sun koma sun kai kamar su 2300 ko da 500 a yanzu maganar da ake muna da kamfanonin nan wanda suke hada-hadan nan sun kai kamar guda 700 idan kika dubi yanayin yanda ababen yake tafiya kuma yanda aka samu ƙarin kamfanonin nan dole mai hankali ya tambaya menene yasa kamfanonin nan suka tashi baki ɗaya ko kuma mutane suka raja'a suna kokarin yin wannan kamfanonin
to yaya kake ganin irin wannan mataki a daidai wannan lokaci ake kokan cewa tattalin arzikin ƙasa ba tsaye yake da kafafunsa ba za a iya cewa babban bankin Najeriya yayi kuskure kenan
kuskuren farko yana karkashin babban bankin Najeriya babu wata dalili babu wasu dalilai da za a ci babban bankin Najeriya zai zauna ya ce yana da farashin abu guda ɗaya dala guda ɗaya a ce wasu za a saida musu da kudin nan akan naira 350 wasu a saida musu 320 wasu a saida musu 400 ko 450 wannan maganar gaskiya ita ce zalunci ne a yanzu misali a ce mutum zai sayi masara ingantacciyar masara grade na ɗaya na farko wato grade A ka ce akwai wani wanda kana ganin saboda kusantan shi da ke ko kusantan shi da ni zan saida mashi kowane mudu ɗaya naira 50 akwai wanda yake kuma yake nesa da ni zan saida mashi kowane mudu ɗaya naira 75 wanda zan saida mashi naira 100 a mudu ɗaya nan kuma na masaran nan grade daya anya akwai adalci a cikin wannan anya akwai tunani wannan shine ginshikin abin da ya kawo dalilin da yasa jama'a da yawa suka raja'a suka shiga suka yi hubbasa suka yi ta samu kudin da za su iya bude wannan kamfani na hada-hadan kudin ƙetare ma'ana saboda ana ba da kudin ƙetaren nan ana saida su da arha kuma wanda ake saida mu suna samun dama su dauki kudin ƙetaren kudaden nan su je su saida su samu riba kusan dan tsakanin nan ana saida kowace dala ɗaya ma kamfanonin akan naira 400-410 a kasuwar da suke sayarwa ba ta kasa naira 500 har da 3-5 kin ga kowane dala ɗaya ana samun kusan naira 100 kenan anya wani abu ne wanda ya kamata a ce wasu ana saida musu da kudin nan akan naira 500 kowace dala ɗaya wasu kuma suna samun suna saya akan naira 400
menene shawararka a game da wannan mataki babban bankin Najeriya ya dauka
duka wayannan matsaloli da ake gani ko kuma wanda na lissafa ni ana fahimta ana wa tunani kuskure ne babban bankin Najeriya yayi kai tsaye yace wani ya daina saida ma biru da change kudi ko daloli ko kuma yace ya daina bada takardan izini wannan kuskure ne idan kika dubi kudaden da ake wato ake ba a wannan kamfanoni miliyan 410 ko da 50 a kowane wata anya zamu ce ƴan Najeriya suna da karfin arzikin da za su rinka fita kowane wata suna kashe miliyan 450 na dala wai sun je hutu ko sun biya kudaden makaranta ko kudaden asibiti wannan kalubale ne wanda yake babban bankin Najeriya dole ya samu damuwa akai
yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Munibarma zai kawo mana shirin na kasa
nakasa
ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Munibarma To yau zamu nufi jahar Kaduna dake arewacin tarayyar Najeriya inda wani wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafafuwa ke fadi tashin ganin ya kare kansa mutunci ta hanyar sana'a bakon shirin wanda ke tokarawa da sanda bai bari zuciyarsa ta yaudare shi ba ballantana ya jawo kansa kaskancin da mabarata ke fuskanta a kasashe irin su Najeriya a zantawar su da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina bakon shirin yayi amfani da wannan dama domin jan hankalin jama'a akan yadda har yanzu wasu ke kallon sana'o'in na kasassu a rene to amma ya fara ne da gabatar da kansa
to da farko dai sunana Lawal Sale gurgu mai walda dake hayin banki Kaduna ni tarihi na a takaice kamar yadda ka bukata shine ni dai gurgu ne kuma ina tafiya da zanduna haka kuma ni ba ni bara matata daya ayyana tara Allah ya albarkace ni da ayyan maza guda shida da ayyan mata guda sannan ainihin sana'a nake sana'a kuma ta karfi domin menene sana'a ta karfi dai abin da ya kasance karfe ne zaka jijjiya shi kaman murdashi yanda kake so to daidai gurgurdan hali abinda nake yi kenan kuma wannan abu mai karfi ne kaji dan takaitaccen tarihi na
to ko akwai kalubalen da kuke fuskanta a halin yanzu
tabbas ina samun kalubale dangane da wannan sana'a tawa to amma ka san dukkanin rayuwa ba abinda bai da kalubale kuma ba abinda bai da abinda zaka samu cigaba akai to daidai gurgurdan hali muna samun cigaba kuma muna fuskantar kalubale wannan sana'a ta walla tana da hadari musamman yanzu lokacin damina idan damina ta yi wani lokaci ana ji ana gani ma aikin dole a bashi sannan kalubale na biyu shine tsakanin mu da masu wutar lantarki domin mu dai abinda muka sani wutar lantarki tana hannun gwamnati ne to amma daga baya an zo an ce mu wai kamfani ne abinda ya sanya muke waiwanta cewa kamfani ne kuma muke inkarin kamfani ne mu dai mun san duk abin da ya shafi kamfani ana inganta shi zai kasance baka da mai daukar nauyin shi sai dai shi wannan kamfani saboda haka mu kalubalancin da muke fuskanta a wannan lokaci shine abu zai lalace dole karshe da a zo a ce ni contribution dan kwanan ba to amma dai alhamdulillah yanzu gaskiya wannan suna dan yin kokari daidai gulgulan hali
shin mutane suna samun kwarin gwiwa zuwa gaba gadi don su baka aiki kuwa
wasu suka nuna min kyama ko kuma su nuna min ba za mu iya ba wani in ba gani mun yi kera mun aje ba ba zai iya tantance cewa za mu iya yi ko ba za mu iya yi ba dan wasu yana suna inkari cewa anya wannan zai iya yin wannan abun kuwa wani kawai zai bane akwai wani wata mata da ta bani da naje ina neman aiki shekara hudu ina neman aiki a gidan ban samu aikin ba sai baya ba akwai overhead da tents babulari irin abinda ake kira tents babulari wani kwalliyan gida ne kwalliya ne na kan katanga na karbi so wallahi da zaka bani aikin overhead din nan da nayi shi suka sun jinjina mani wallahi sai suka kira na suna man godiya daga baya ma har suka dauki wannan tents babulari nan zan tura ma gidan shi za ka gan shi wallahi nayi shi shi kan shi wancan obayatan din zan da tura maka shi za ka yin shi ni nayi shi da hannu na nayi shi wallahi abin da muke kira ga mutane shine da Allah da Annabi su rika su fitar da shakku dangane da ainihin za mu iya aiki ko ba za mu iya aiki ba din da muka tsuguna aka ga mun tsuguna muna aiki a zuwa ƙara ƙarfafa mana gwiwa ko ban iya ba ina ganin ai ya kamata a ce an taimake mu an ce mu mutu wannan abun ko ba ku iya ba ma bari a kawo wani wanda zai zo ya taimaka muku ya ƙara muku kwas akan shi wannan shi zai jawo hankalin mu shi zai taimake mu shine zai sanya mu ɗeba kuɗin mu daga dangane da zuwa kudanci da sauran wurare wasu mu haka kasashen wasu suna fita so saboda haka zamu je ne wannan domin ni rabon da a ce na tafi yawon bara gaskiya har na manta dan akalla ba a kasa rabon na sha da sama da shekara 20 rabon da inje kudu tun ban shiga secondary school ba ne ba a Lagos daga kauye na Katsina sai can wani gari ana ce mishi Medebino karkashin karamar hukumar Dan Musa daga nan na tashi takanas har Lagos ina gama primary school ina kuma lokacin da na tafi wallahi naje na Lagos ban san kowa ba ban san komai ba haka nan da ni cika fara rayuwa da dai gurgurali abinda ya sanya na baro Lagos na je na zama yana daga cikin rikimar rikimar da ake na jintuwe ya sanya na baro Lagos dan ina Lagos ake jintuwe su saboda haka taimaka mana da za'a shine a rika ban mu aiki a rika kuma sayan sana'a mu shi dai taimaka mana ba za mu je mu roje ka rijari ba in dai ka zo ka taimake mu ka sayi sana'a mu ko kuma ka ba mu aiki ainihin dallada goren da za mu samu a wannan aiki shine zai sanya mu samu mu kafa ainihin jari namu
to masu sauraro nan zamu ja burki a shirin na yau sai a makon gobe zamu ji ci gaban bayanan Lawal Sale mai walda a garin Kaduna yanzu a madadin sa da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Tuwa gaida Malam Sule ga kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic za mu so masharhin jaridun na yau. Za a rusa sansanin Bujumbura. Jaridar ta ce sansanin Bujumbura wanda ya kwashe sama da shekaru 20 yana a matsayin matsuguni na ƴan gudun hijira. Za a rusa shi domin a samar da hali na raya wannan yanki. Wannan yanki dai za a raya shi ne ta samar da babban makarantar sakandare da unguwa na musamman da kuma kasuwar zamani. Kwamishin Majalisar Ɗinkin Duniya akan ƴan gudun hijira ce ta kaddamar da wannan sansani a watan Yuni shekara ta 2010 wacce ta zama matsuguni to amma kuma yanzu ta dauki mummunan suna a matsayin makuyan miyagun tsiya da suka hada da gungun ɗan fashi da makamai. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaitu jijiyoyin wuya na tashi a headquarters ɗin sanda game da niyyar da ake na karawa wasu ɗan sandan girma. Jaridar ta ce jijiyoyin wuya na kara tashi a headquarters ɗin sandan kasar Ghana a dalilin ra'ayi na babban spectator ɗan sanda mai barin gado na karawa masu yi masa hidima da wasu saura girma. Wani rahoto na asiri da jaridar Chronicle ta banka kudarin jiya ya nuna cewa hukumar manajojin ƴan sandan sun sadu a jiya wadda rana ce da suka saba saduwa tare da babban inspector ƴan sanda Mr. James Oponabuono wadda ya bayar da sanarwa ga takwarorin sa kwamishinoni game da niyyarsa na arawa AD Captain ɗinsa da mai gadin sa da kuma direbobin sa girma saboda haka ya buƙaci sauran kwamishinoni su zabi akalla mutum ɗaya a ƙara musu girma a cikin ƴan sandan a cikin wannan tsari na ƙara wa ma'aikatar girma da aka yi wataki. Nagode. Na kuma waiga zuwa ga jaridar Daily Guide wannan labarin ne ya dau mini hankali. Gidauniyar Techi da Yanet Foundation a bisa haɗin gwiwa da gidan rediyon Alpha su bayar da gudunmawa na nama ga ɗaruruwar mata da suka rasa mazajensu da marayu da kuma tsofaffi yayin bikin Eid al-Adha a nan Kumasi. wannan gudunmawa ko kuma kyauta ya biyo bayan bukatar da babban jami'in zartarwa na Alfa Radio Sheikh Muhammad Ridwan kudi ba wasa bayyane ne ga masu hannu da shuni a kasar Turkiya su taimakawa marasa galihu a garin Kumasi da nama yayin wannan buki na sallah babba Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to gaida Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magara